sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanginna. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 9 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tabbatar da tsaron Najeriya ta ce takaranta sun hallaka sama da 'yan ta'adda 800. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin labaran wasanni a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomi da mazauna wani gari a Somalia sun ce wani harin da aka kai ta sama ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara ƙanana, yayin da kuma aka kashe wasu 'yan ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da Al-Qaeda. Rundunar sojan Amurka ta ce abin takaici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu a kusa da wani wuri da sojojin Somalia suka kai hari a ranar Laraba. Amurka ta ce ta kwashe fararen hula da suka jikkata bisa buƙatar gwamnatin Somalia. Amma ta ce sojojinta ba su kai farmaki ta sama ko kuma halartar wurin da aka kai harin ba. Amurka ba ta amsa tambayoyi kan lamarin ba, to sai dai ta amince da kashe fararen hula a can baya a Somalia. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamurran cikin gida. Girgizar ƙasar ta auku kan tsaunukan Atlas, kimanin tazarar kilomita 72 daga Marrakesh, wani sanannen wurin 'yan yawon bude ido. Wasu gine-ginen sun ruguje a Marrakesh, lamarin da ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda da yawa daga cikinsu suka ce za su kwana a waje saboda suna fargabar komawa cikin gidajen nasu da suka rushe. Abdulhaq El Amrani, wani mutum mai shekaru 33 a Marrakesh, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa na gagi na gine suna motsawa, ba mu san abin da za mu yi ba a irin wannan yanayi. Daga nan na fice waje inda na ga akwai mutane da dama a nan. Haka kuma an je girgizar ƙasar har a ƙasashen Portugal da Algeria. An baiwa ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU damar zama mamba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta G20, kamar yadda Prime Minister India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar. Yana mai ƙara jaddada ƙudurinsa na bada babbar dama ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karɓar baƙuncin babban taron ƙungiyar na bana. Sanarwar da Modi ya bayar a jawabinsa na buɗe taron na G20 na ƙarshen mako yana zuwa ne a yayin da rikice-rikice a duniya da kuma rashin halartar wasu manyan gimshiƙai suke barazanar haifar da wuya a iya cimma wata matsaya kan wasu muhimman al'amura. Duk da haka an sami goyon baya sosai na saka ƙungiyar ta AU a cikin ƙungiyar G20, wanda ya sa ta kasance ƙungiyar ƙasashe ta biyu da ta zama memba bayan ƙungiyar tarayyar Turai. Bayan bada sanarwar da kuma gaisawa da shugaban kungiyar AU na yanzu, wato shugaban kasar Comoros Azali Asumani, Modi ya kuma gayyace shi da ya dare kan kujerar wakilcin kungiyar a G20. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A halin da ake ciki kuma jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin ƙasa ta Prime Minister Narendra Modi na ƙoƙarin sake sunan ƙasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi, yayin da aka soma taron a yau Asabar a jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India, wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. A cikin jawabinsa na buɗe taron kuma a cikin harshen Hindi, Modi ya ce Bharat na maraba da wakilan taron a matsayin shugaban ƙungiyar G20. Muhawarar yiwuwar yunkurin sauya sunan ƙasar ya fara yin kamari ne a farkon wannan makon bayan gayyatar walimar cin abincin dare da shugaba Draupadi Murmu da yi wa wakilan G20, wadda ta fito da sunan shugaban Bharat. Ya kasance al'ada yin amfani da India a cikin sadarwar hukumar da aka aika cikin harshen Turanci. India sunan da duniya ta san ƙasar da ke da mutane biliyan 1.4. An san shi a hukumance ta hanyoyi guda biyu, Da farko kundin tsarin mulkin kasar dai ya ce India wato Bharat za ta zama gamayyar jihohi. An tarotsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rashar ta mamaye na Polohi da ke yankin Zaporizhia da yammacin jiya Juma'a, kamar yadda jaridar Independence take tarwaito a yau Asabar. Magajin garin Melitopol shine ya bada sanarwar lamarin a shafin Telegram, ya ce an kuma zakulo 'yan kasar Rasha da ke cikin ginin. Rasha ta yi ikirarin mamaye yankunan Ukraine na Kherson da Zaporizhia da Donetsk da kuma Luhansk. Dakarun Ukraine na ƙara matsawa kan fagen dagar kariya na Rasha a garin Robotini, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin rahotonta na tsaron sirri kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a yau Asabar. Sanarwar wadda aka wallafa a shafin X da aka fi sani da Twitter a da, ta kuma nuna cewa akwai yiwuwar Rasha ta kwashe sojojinta daga wasu yankunan na fagen dagar don maye gurbin rundunonin da suke da rauni a kusa da Robonich.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce nakarunta sun hallaka sama da 'yan ta'adda 800 cikin wasu farmaki da ta yi watanni uku tana kaiwa a sassa daban-daban na ƙasar. Sai dai masana tsaro na cewa har yanzu da sauran na Akaba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
The military neutralized 814 terrorists and we arrested 1,326 of them.
Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General ES Buba, ke bayanin cewar cikin watanni ukun da sun ka gabata, sojojin Najeriya sun halaka kimanin 'yan ta'adda guda 814, sun kuma cafke guda 1,326, sun kuma cafke masu garkuwa da mutane guda 43, da kuma masu tsegunta musu bayanai guda 231, kana da 'yan fashi guda 33, da barayin shanu guda 80, da kuma ceto kimanin mutane 721 da aka sace su, yayin da 'yan ta'adda kimanin 4,560 iyalansu suka kai saranda.
Troops recovered a total of 501 assorted types of weapons.
General Buba ya ce dakarun sun kuma kwato nau'o'in makamai daban-daban sama da guda 500 da harsasai kimanin 3,261 da mashanin sata sama da kimanin guda 3,000. Sannan an samu nasarar hana Najeriya yin hasarar abin da bai gaza naira miliyan 4,000 ba daga aika-aikar barayin danyen mai.
Save the country an estimated value of not less than 4 billion naira.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, duk da wannan babban abin ayaba ne, to amma fa da sauran magana.
Terrorism Prevention Act wadda shugaba Buhari ya samu hannu, kotu ita ke take dama na farko ta ayyana shin wane ne dan ta'adda. A ƙarƙashin wannan akwai committee wadda dokar ta bayar da dama cewa a kafa, wanda kuma shi babban mai ba ma shugaban ƙasa shawara shike ayyana da wannan committee din. To akwai abin da suke ce ma sanction list, wato duk wani dan ta'adda ko kungiya ko dan wanda ake tunanin dan ta'adda ne ko kuma dan ta'adda na ƙasa da ƙasa a cikin shi wannan kundin ake ajiye shi. To abin tambaya shi rundunar sojan Najeriya tana nuna mana cewa waɗannan wayanda ta kashe suna cikin wannan sanction list ne, da wani hurumi take da shi na kiran wayanda ta kashe din 'yan ta'adda. To kaga akwai buƙatar a yi takar tsantsan.
Yanzu dai abin jira game shi ne irin tasiri da wannan aikin da dakarun ke cewa sun yi da zai yi domin samar da kwanciyar hankali a sassa daban-daban na ƙasar. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za su iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji kashi na uku na ansar tambayoyi kan tarihin ƙofofin Kano, dalilan yin su da kuma lokutan da aka yi su da dai sauransu. Mai tambaya idan an tuna dai shine Sama'ila Abubakar Kano. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Farfesa Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda zai tsora daga inda ya yi bayanin yadda aka gina ƙofofi shida, sannan a ji yadda aka ci gaba da gina wasu ƙofofin kamar yadda ya ce.
Lokacin Sarki Muhammad Rumfa Kano tare da bunƙasa, sai ga akwai buƙatar a ƙara girman garin, faɗin garin da kuma ƙofofi. To shi daga ƙofar Tuji ko da ake kira ƙofar Wambai sai ya ƙara gini, sai ta zo ta aka yi ƙofar mata. Sai aka je aka yi ƙofar Ɗan Agundi, sai aka je aka yi ƙofar Na'isa. Ka gani? Sannan sai aka yi ƙofar Dogo, ƙofofi huɗu shi ya yi. To kaga bangaren gidan sarki ne yanzu, kaga duk daga baya lokacin Muhammad Rumfa aka shigo da su cikin gari. Da a waje
ba da latta wajen Mandaure, ta kamar titin Mandaure din nan.
Kaga an shigo da nan wajen gidan sarki, ƙauyen su Gwangwazo, duk an shigo da su cikin Kano. Ka gani duk inda yake wajen su Galadanci din nan, wajen su Hausa yanda ake, duk aka shigo da su cikin Kano. To saboda haka cikin garin Kano, to lokacin shi kuma Muhammad Rumfa kenan sai ya ƙara ƙofofi goma sha, ƙofofi huɗu sai suka zama goma. Kaga lokacin Gijima su da Yusa an yi ƙofofi shida. Bayan shekara 300 ko 400 lokacin Muhammad Rumfa, shi kuma sai ya ƙara ƙofofi huɗu.
So amma duk da kafin ban katse ka ba, anan tun da yanzu wannan bayanin naka ya ce ya nuna yanzu aka shigo da gidan sarki na yanzu cikin Kano, bayan Kano ta burin kasa a lokacin Muhammadu Rumfa. Misali da kenan gidan sarkin Kano a ina ke?
Yau gudaci ne gidan sarkin Kano a nan bangaren bakin kasuwa ke wajen Dala, inda ake kira tsakanin Madabo da Zaitawa, wato Garki. A nan tsakanin Madabo da Zaitawa da Garki, a nan gidan sarki yake. Yanzu duk an rarrabe sun zama gidaje, amma da asalin ne gidan sarkin Kano. A nan cikin gari nan bakin kasuwa, in ka wuce jujin Yallabu ka je dai Garki, dingo wanda yanda yanka wajen kogon ofishin wakilin Arewa, to daga gabas, to nan ne a nan gidan sarki yake. Lokacin Muhammad Rumfa shi ne ya ga Kano ta yi girma, saboda haka daman kuma shi ne kamar Galadima aka ba shi yake lura da nan bangaren su Gwangwazo da sauransu, yana mulkinsu kamar shi ne daga cikin ko kuma hakimin wajen. To da ya zama sarki, tunda dama a ce yake yayi gidan makama anan yake zaune, saboda haka da ya zama sarki sai ya ce to ai Kano ta yi girman da wannan wajen fada yanzu ba za ta yi ba, sai gina sabuwar fada shine gidan sarki na yanzu. To kuma sai aka ƙara katanga ganuwa wacce ta shigo da gidan sarki yan cikin ya zama cikin birni, to shine ya ƙara kofofi hudu ta nan bangaren. To shi kuma bayan shekara kamar 100 bayan shi sai aka samu sarki Muhammad na Zaki. Shi kuma a lokacinsa wani wambansa shi sarki ya tafi yaƙi da suka tsina, sai ga yayi an yi duli wajen shekara ɗaya ko biyu sarki bai dawo ba, sai ce me zai yi ko ya burge sarki ne, sai ce abinda zai yi burge
sarki. Nan da sarki yakan yin tafiya haka ko da ke tafiya ce ta yaƙi ko?
Yaƙi ne. Ai lokacin sarakuna, ai sarakunan ne suna su daukar da ransu don su kare mutuncin ƙasarsu, su ba sata suke yi ba. Su so suke su kare mutuncin jama'arsu, ba kuɗin jama'a za su ɗauka su ci ba.
Sarki ya tafi a tsawon shekara biyu yaƙi.
Yi kuma ya tafi ko ya dawo ko ba ya dawo ba, domin da ya kare martabar wajensa. Ko a lokacin Fulani ya an yi wannan, Sarki Abdullahi maje Karofi sai ya shekara biyu a wajen Takai da Sumaila domin ya kare martabar Kanawa daga hare-haren mutanen Ningi. Saboda haka shi yasa in suka mutu za ka ji meye dukiyarsu ne suka bari. Saboda abin takaici ne, ba irin shugabanni ne yanzu wanda kowa yana neman shugabanci ne kun dan ya samu dan ya arzuta kansa ya zama wani ya kece raini. To su na wancan lokacin mutuncinsu da komai ya ta'allaka da kare mutuncin jama'arsu, akan wannan sun yarda su mutu. Kuma in suka mutu za ka cewa ba su da komai, duk abin da suka bari na ƙasa ne, na dukiyar jama'a ne, wanda ya hau shi ne zai gaje su.
Daga can Kano har Asmara, daga Asmara har Ko'ina. Mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin ƴan uwa, sun karɓe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa, da yaddar Allah gani nan zuwa.
Shi saboda haka idan mutum yana ganin sarakuna da aka so su ne mutuncin garin da kake, in ka ga yanzu kamar ba su da amfani, to kakannin su ne mutuncin garin, su ne kuma suka kare, su kuma suka sa garin ya zama aka zo kana cin gajiyarsa. In yanzu ka zage su to baka san tarihi ba ne, amma inda ka san tarihi to girma masu za ka yi, to ba wannan ce a gabanmu. Wadda shi ne
da sarki Muhammadu nan fa ya tafi na zaki,
shi kuma da ya zo sai aka kara kofo, sai aka sake kara girman Kano.
A baya ka ce ya tafi, ya ce sarki ya tafi Katsina ne ko ina ne ya yi shekara, ya tafi Abu
a ƙarni na 17 kenan. Saboda haka wamban Kano da aka bari kongari sai ga jama'a suna da tutuwa saboda zaman lafiya da aka samu. Daman babban makiyar Kano a lokacin abokan gaba ta Katsina, to ga sarki can ya tare su ana ta fata kashi, saboda haka mutane 'yan kasuwa suna samu suna shigowa, sai jama'a suka daɗa yawa. To sai aka ga cewa inda gidaje suke sun yi kaɗan a daɗa shigo da wani filin a faɗa ganuwa. To saboda haka faɗa da ganuwar sai shi kuma wamban Kano na lokacin sai ya ce to bari ya burge sarki, sai ya rushe kofar kawo gari ta wajen nan da na shema Aminu Kano, sai ya buɗe Kano sai ya je kofar Kabuga. Sai aka ƙara faɗinta daga nan bangaren, sai aka je aka yi kofar Kabuga a gani, sai aka zo aka yi kofar Duka Wuya, sai aka zo aka yi kofar Gadon Kaya. To shi ne faɗaɗa ta daga nan wajen, sai aka shigo da wannan filin, sai ya shigo cikin garin Kano. Sun kai dai kamar 11 a lokacin. To saboda haka sai kuma lokacin da Turawa suka zo. Lokacin da Turawa suka zo sun fito da waɗansu abubuwa sababbi a Kano, sun kawo ruwan famfo, sai aka yi magudanar ruwan famfo a ban shekara. To saboda haka aikin da ake yi a zo a yi tankin ruwa da yake akan goron dutse, to ta yaya za a tunda duk ba da lace, ba da inda za ka iya shigowa, sai aka ce to a zo a yi wata sabuwar kofa. Sai sarki lokacin zamanin Sarki Abdullahi Bayero sai aka yi kofar famfo kofar famfo ita ce nan in ka je wajen kusa da BUK kusa da Bayero University wajen kadi zaka dauki hanyar
Dorayi
to wannan kofar famfo lokacin Abdullahi Bayero aka yi ta sai kuma aka zo aka ce to ai kuma an fara shi a nan karatu a gane ko saboda haka sai aka ce to kuma an yi sabon makaranta da ake kirawa middle wacce ake kiranta Rumfa College yanzu to sai aka ce to ita ma ai kofa wadda daga cikin gari dalibai za su iya fita ba tare da wahala ba sai aka yi sabuwar kofa kaga an kara biyu kenan to sai suka cika 13 to su ne tarihin su zuwa dai zamanin Sarki Abdullahi Bayero aka gama gina kofofi suka zama 13 dai
ga alama tambayoyin na shi Malam Sa'idu Abdullahi kama kara ɗaya su amma kuma ya ce dan kai mana bayanin amfanin su da kuma misali a shekarun misali da aka gina su da wanda ya gina su baya ga dalilan tsaro din nan da ka ambata da kuma wannan na baya da kace an yi kofar famfo sakamakon samar da ruwan famfo na farko a Kano da aka yi injin ruwan a cikin shekara ana so a turo shi Kano to akwai dalilan kuma da suka sanya aka waɗannan ko kuma ayyukan da waɗannan kofofi suke
to ai shine babban dai abu shine tsaro dukkan abu shine tsaro idan ka duba Malam Mahmud za ka cewa ko gida ne yanzu ka shiga yana rufe dole sai ka kwankwasa sai an san kuma waye shigo a yanzu za ka shigo Kano waye ke sanin ka shigo waye ke sanin
babu
to an di sani saboda ka yanzu Kano ta zama ba ta da gata kowa zai yi shigowa lokacin da kun ba sani ba sai ma ka zo kai makwataka da barawo ko dan sane ko mai ko baka da yadda zaka yi amma da ba kai sama a lokacin zuwan nan sarakunan duk wanda zai shigo Kano an san ya shigo kuma ya fita an san ya fita kuma duk wanda yake gidan wani an san inda ya zo kuma ba wanda zai baka gida ko ka je ka sai fili sai hukuma baka isa wajen kana dan Kano kana da gona ka je ka ce wai kana doje ka tsaga ka ba wani ya je yi ba baka isa ba dole sai ka bi ta hukuma tunda akwai tsaro na wannan badala ba wanda ya isa ya hauro badala yadda ake yin ta badala duk in ka zo manyan kududdufai da kake gani musamman nan tsakanin badalan zurfi ne da shi sannan kuma shuke-shuke ne wanda kai baka isa ka shigo ba ma mesoshin da suke wajen ma masu haɗe mutane ko shekarun ba daidai nan wajen makarantar da ake kira WTC makarantar ƴan matan WTC wacce take yanzu nan wajen kofar famfo din wallahi ne su shine suke cinye akuya zaka suna kukan ƴan akuya to a lokacin duk nan kewayen
duwace
ta karshe baka isa ka ratsa ba ko doki da isa ya ratsa ba dole sai ta kofa kuma kamar yadda na gaya maka ba wanda isa ya shigo Kano sai da safe kuma dab da magariba ba dare ba zai yi ba ya fita saboda ka ba za ka samu bako a Kano ba in kuma ka same shi to sai da yarda hukuma to wannan tsaro kenan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin dan abin da ya rage na tarihin kofofin birnin Kano yanzu a madadin mai an samu na tambayar Professor Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producermu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
tagai da Ibrahim Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Asalin kasan Portugal Cristiano Ronaldo ya sallama wa babban abokin hamariyarsa a duniyar ta mola wato Lionel Messi na Inter Miami yana mai cewa da daddiyar adawar da ke tsakanin su ya kawo ƙarshe Ronaldo da yace adawar da ke tsakanin su da Messi mai tsafta ce kuma dukkanin su sun kafa tarihi a duniyar kwallon kafa yana mai cewa bai kamata masoya su nuna wa ɗaya daga cikin su kiyayya ba a bangaren gasan kwallon zariru ga kuwa inda a jiya Juma'a aka bude gasar cin kofin duniya ta kwallon a nazarin ruga ko kuma rugby ta maza a birnin Paris na kasar Faransa. Gasar da za a shafe makonni bakwai ana dokawa tsakanin kasashe 20 wanda aka rarraba su zuwa rukuni hudu. Al-Ittihad ta sake mika tayin fam miliyan 200 don siyo Salah daga Liverpool, inda a ranar 7 ga wata ne ake kulle kasuwar musayan ƴan wasa ta Saudi Link, kasar da ke ci gaba da kwasar tarin ƴan wasa daga nahiyar Turai. Sai dai tunikin da ya fi jan hankalin jama'a daidai lokacin da ake shirin kulle wannan kasuwar shine batun yiwuwan sayan Mohamed Salah na kasar Masar daga Liverpool. Bayanai dai na nuni da cewa tun farko Al-Ittihad ta yi wa ɗan wasan tayin fam miliyan 150 domin kai shi Saudiya, amma Liverpool ta yi watsi da tayin. Sai gashi kuma kungiyar ta sake komawa da tayin fam miliyan 200. Yanzu kungiyar bata ce komai ba game da wannan gwaggwabar farashin, ko da yake babu ma tabbacin cewa za ta amince da sayar da Salah ga Al-Ittihad. Lura da yadda tafiyarsa zai yi wa kungiyar gagarumar illa daidai lokacin da take kokarin murmurowa daga koma bayar da ta fuskanta a kakar da ta gabata. A bangare guda kuwa, Saudiya na son kai dan wasan ne gabanin watan Disamba, inda za ta karbi gasar cin kofin duniya na kungiyoyi, wato Club World Cup, wanda ke nuni da cewa za ta iya saka ko nawa ne farashin don sayen shi. Shi kuwa dan wasan Real Madrid Luka Modric ya cika shekaru 38 da haihuwa a yau Asabar, wanda aka haifa a Zadar a Karoti ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 1985. Mai takale da na gurbin tsakiya na Real Madrid ya bugawa kungiyar ta Spaniya wasanni 492 da kuma daukar kofi 23. Tsohon dan kwallon Tottenham ya koma Santiago a kakar 2012 zuwa 2013 daga kungiyar da ke buga Premier League. A ranar 27 ga watan Agusta, Real ta sanar da cimma rajejeniyar daukan dan kwallon kafan Tottenham kan fam miliyan 30. Daga nan Modric ya saka hannu kan kwantiragin kaka biyar da kungiyar ta Spaniya. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Hukumomi da mazauna wani gari a Somalia sun ce wani harin da aka kai ta sama ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da suka hada da yara ƙanana, yayin da kuma aka kashe wasu 'yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da Al-Qa'ida. Rundunar sojan Amurka ta ce abin takaici fararen hula sun jikkata har ma da kashe wasu a kusa da wani wuri da sojojin Somalia suka kai hari a ranar Laraba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya ƙaru zuwa sama da 1,000, yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamurran cikin gida. An baiwa ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU damar zama mamba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta G20, kamar yadda Prime Minister na India Narendra Modi ya bayyana a yau Asabar. A halin da ake ciki kuma jita-jita kan ko gwamnatin Hindu mai kishin ƙasa ta Prime Minister Narendra Modi na ƙoƙarin sake sunan ƙasar India zuwa Bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron G20 da ke gudana a New Delhi, yayin da aka soma taron a yau Asabar a jikin allon da ke gaban Prime Minister Modi an rubuta Bharat a maimakon India, wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. An tarotsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar Rasha da ke birnin da Rashar ta mamaye na Polohi da ke yankin Zaporizhia da yammacin jiya Juma'a, kamar yadda jaridar Independence ta kif ta ruwaito a yau Asabar.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu zai ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, da Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.